إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساكي سادوا wannan majalisi mai albarka, majalisin karanta littafin Al-Kafi na al-Imam Ibn Abdul Barr Al-Maliki rahimahullah, a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Indini Islamic Trust a nan garin Maiduguri a jihar Borno. Yau muna 29 ga watan Rabi'ul Awwal shekara 1442 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda ya dace da 15 ga watan 11 shekara 2020 a lissafin Bature. Darasinmu na yau shi ne darasi na nawa? Darasi na 16. A satin da ya gabata ko a karatu da ya gabata, malam ya kawo maganar ko matsalar hisabul fitra, ya fara da kaciya, sannan ya kawo maganar halqul ana, aske gashin gaba. Abu na uku da ya kawo shi ne natful ibbaini aw halquhuma, ige gashin hamata. Ana muka tsaya ku? Yau kuma za mu ci gaba da qassu sharib, rage gashin baki. Qala rahimahullah, wa qassu sharibi hatta yabdu al-itar وتقليم الأظفار ولا حد في ذلك وينبغي تعاهدها، فهذه خمس من الفطرة، والخمس الأخرى المضمضة والاستنشاق والاستنجاء وإعفاء اللحية والسواك، لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب، ومن قدر عليه مع كل وضوء فحسن جميل. مانا دا وانا يكاو قدا قوما دا يأنبتاسو اندي كتوا، ومن فطرة الإسلام أشر خصال. مانا كتوا قص الشارب، قص الشارب رجي قاشم باكي، قص ينكا أبو ينكا ياجي كو ينكا كو ينكي غاشي دوانا أنا كرزو قص، قص الشارب رجي غاشم باكي دا المكشي كو دي وانا أبو الشارب شيني غاشم جي كيفتو واء كان ليبي نا سما شيني غاشم باكي جنانكو وصو ما لميزك تي gurin da gashin yake fitowa shine ash-shari. Allah ya halde mu zamu fassara muri zamu ce gashin baki. Wannan gashin da yake fitowa saman baki ko kusa da baki, gashin baki. Kamar yadda malam ya kawo, wannan yana daga cikin khisal al-fitra. Abubuwa da suka dace rage gashin baki yana daga cikin abubuwan da suka dace da asalin halitta da halaye nagari da tafarki na annabawa, wanda ana so musulmi ya kiyaye su. kuma dai hadisi da suka zo a cikin akan khisalul fitra musamman hadisin Abu Huraira ta khamsun min al-fitra da hadisin nana Aisha khisalul fitra ashir da hadisin Anas inda yake cewa an sa mana lokaci kwana 40 kada kwana 40 ya wuce bamu tsige gashin hammata ba bamu rage gashin baki ba to a cikin hadisin nan guda uku duk wato qassu sharib ya zo a ciki to sha sama malamai suka ce wannan sunna ne kafi yawan malamai sun tafi akan cewa sunna ne amma imam ibn hazm yana da cewa rage gashin baki farali ne dole ne in ba kai ba kai lai saboda me saboda umarni da yazo a kan wannan bayan hadisin na Aisha da hadisin Abu Hurairata da hadisin Anas manzo Allah labari yake bayarwa wannan bai nuna wajibci khamsun min al-fitra abuwa guda biyar suna daga cikin fitra kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Hurairata ba umarni yake bayarwa ba abuwa guda goma suna daga cikin fitra kamar yadda ya zo a cikin hadisin da na Aisha ba umarni yake bayarwa ba to kari akan wannan qassu sharib rage gashin baki akwai umarni da ya zo akan wannan a hadisin Imam Ahmad a cikin Musnad manzo Allah yake cewa qassu sharib ku rage gashin baki ga wani umarni ne ya bayar hakan ya zo a cikin hadisin sahih Muslim juzzu ash-shawari wala ku yanki gashin baki a wata riwayar a wani hadisin a cikin Bukhari da Muslim wa ahfu ash-sharib ku rage ku kwashe gashin baki to saboda umarni da manzo Allah ya bayar Ibn Hazm ya tafi akan cewa farali amma shi kansa yana ganin kaga kamar kaciya yana ganin sunna ne ba dole bane a gane tsige gashin hammata a gurin Ibn Hazm ba dole bane hakanan yanke farce ba dole bane me yasa wa zai faɗa mu me yasa ya bambanta tsakanin rage gashin baki da kuma kaciya da tsige gashin hammata da yanke farce duk da cewa sun zo a cikin hadisi guda daya me yasa ya bambanta su aha wanne ne umarni to qassu sharib shi ma ya bada labarin ba qassu sharib shi ma ya bada labarin ai wa qassu sharib ya lissafa hadda shi yowa wannan an samu ƙari akan wancan hadisi da suke bada umarni wadancan kuma ba a samu hadisi da suke bada umarni ba shi yasa wadancan ya basu a matsayin mustahabi ko sunna wannan kuma ya ƙara da cewa farali ne saboda me an samu umarni dole a kiyaye wadannan ka'idoji dole ana muraja'a ana kiyayewa an fahimta dole a kiyaye lokaci ana muraja'a musamman matasa waɗanda suke kiran kansu ko suka ɗauki kansu ɗaliban ilimi an fahimta domin karatun ya kunshi mutane iri-iri akwai wanda yake ko littafi ba zai zo da shi ba zai zo don saurare an gane akwai wanda yana zuwa da littafi amma shi baya ɗaukan kansa ɗalibin ilimi akwai wanda yake zai zo da littafin musa shi yana ganin ɗalibin ilimi ne in ma kace da shi ba ɗalibin ilimi ba ne za ku faɗa da shi haka ne ko an janye wancan magana ko ba a janye ba ko ba ɗaliban ilimi ba an janye ko ba a janye ba kun yadda to almuhim dole ana muraja'a ana kiyayewa to malamai ke cewa wa qassu sharibi kuma malamai suka ce hikima da ke ciki wajen rage gashin baki wato tsare tsafta musamman idan gashin gashin baki ya girma gashin zai hau kan mai lebenka har mai zumunto in baka baka rigewa zai shiga bakinka musamman idan mutum yana cin abinci sai ka ji gashin yana shiga bakinka ko kai idan ka bude bakinka gashin yana shiga bakinka kuma idan yayi yawa datti zai taru a gurin kai kuwa akwai rashin tsafta a gane sannan kuma zai zama ta ba kyan gani sannan kuma sabawa majusawa da mushrikai a cikin hadisai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a rage gashin baki a cikin ke cewa khaliful mushrikina ku sabawa mushrikai a wani hadisi ke cewa khaliful majusa ku sabawa majusawa to shine malamai suka ce majusawa suna barin gashin baki suna rage suna aski gemu to shine manzon Allah ke cewa ku bar gemu ku rage gashin baki ku saba musu aka san abin da su suke yi su suna barin gashin baki an gane sannan kuma su aski gemu to ku kada ku aski gemu amma ku rage gashin bakin ku ku saba musu da an gani an tin cewa kai musulmi ne bambanci tsakaninka da su to wannan shine wannan ita ce hikima to zuwa yaya iyakar rage gashin baki zuwa ina za a rage yaya za a rage akwai maganganun malamai akai abinda malamai ya kawo anan ya kawo mazhabar malikiya ne to shine ke cewa wa qassu sharibi rage gashin baki zuwa ina hatta yabdu wal itar har wato gefen lebe na sama ya bayyana itar shine duk abin da yake ya kewaye wani abu nan shasa ake kiran taya da larabci itar taya mota itar an gane saboda ya kewaye wani abu an gane to shasa wannan wato gashin da yake ya kewaye ko kuma alaman nan wanda ya kewaye bakinka shine itar za ga can saman lebe akwai wani fata ko akwai kamar layi haka ya dan tashi ya kwanta a nan ba wanda shine itar wanda ya kewaye lebenka su har wannan ya bayyana an gane domin idan baka rigewa gashin ya girma zai zo ya rufe nan lebenka gaba daya to wannan layin nan saman lebenka ka rage har ya zamanto ana gani to idan an samu wannan a malikiya an samu a qassu shari an fahimta ba sai ka dauki gaba daya ba kafin a samu qassu shari imam malik a cikin muwatta yana cewa mutum zai rage gashin bakinsa hatta gefen lebinsa ya bayyana gefen lebe na sama shine al-itar din yake cewa wala yajuzuhu fa yumathila bi nafsihi kada ya kwashe gemun gashin bakin gaba daya ya zamanto ya bata halittarsa an fahimta to a malikiyanci gurin imam malik ba za a wato kwashe gashin baki gaba ɗaya ba sai dai a rage har an samu wata riwaya a gurinsa yake cewa laysa ihfa'u sharibi halquhu a wata riwayar wa ahfu ash-shawari ku kwashe gashin baki to kwashewa da ya zo a cikin hadisi imam malik yake cewa ba wai ana nufin mutum ya aske ba kada yake cewa wa ara an yu'addaba man halaqa sharibahu duk mutumin da yake ya dauki reza ko aska ya aske gashin bakinsa a ladabtar da shi ai mata ta'ziri ma'ana ya canza halitta yayi wasa da halittarsa a wata riwaya ta ashhab imam malik yana cewa في حلق الشارب هذه بدعة أسيغا شنباكي بدعة وأرى أن يوجع ضربا من فعله دون لأي أزانيش تمالكي سكسي وأن مسلسي كما بأيكيني لشريعة تزور الشيبة أنقاني تشاسا ما malum maliki na baya baya suka ce haramun ne haramun ne mutum ya aske gashin bakin sa an fahimta haka ne malamin shafi'a sun wafaka sun tafi akan ra'ayin maliki suka ce ba za a aske ba ba za a kwashi gaba daya ba gashin baki sai dai a rage ko wannan shine ra'ayin wasu malaman mazhabar hanafiya sun gaba hujja da hadisi da suka zo da lafazin qassu ash-sharib da riwayar Imam Ahmad qassu ash-sharib ko kuma hadisi wanda Imam Tirmidhi ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man lam ya'khudh min sharibihi falaysa minna duk wanda bai rage gashin bakin sa ba baya daga cikin mu mana baya kan sunnar mu baya kan cikakken addinin mu to suka ce lam ya'khudh min sharibihi ba manzo Allah yake cewa ya aske gashin bakin sa ba ya'khudh ya rage duk wanda bai rage bai dauki wani abu bai rage wani abu daga gashin bakin sa ba baya kan tsarin mu baya kan sunnar mu baya kan tafarkin mu to shine suka ce wannan ya nuna cewa ba kwashewa gaba dai za a yi ba kuma samu hadisi mugira wanda Imam Abu Dawud ya rawaito wata abu al-mugira bin shu'ba ya zama bakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ya zo ya zama bakon manzon Allah ya suka gurin manzon Allah sai yake cewa aka kawo mana nama soyayye manzon Allah ya dauki wuka yana wato yanka nama yana bani ina ci to amma wani kar wani shi a shi da manzon Allah shi ma yana cin nama eh yana cin nama amma ba kullum bane ai ba kullum bane ran da ya samu yana ci an fahimta to yake cewa sai manzon Allah ya ga gashin baki na ya girma sai yake cewa sai manzon Allah ya dauki aswaki ya dora akan lebe na haka ya aje gashin baki sama da leben sa ya sa karkashin gashin baki to ga yanzu anan gashin baki zai kwanta akan me kenan aswaki yace sai ya dauki abun almakashi ko dai wani abu ya rage masa gashin sa to shine suka ce manzo Allah ba askewa yayi ba ragewa yayi to wannan ya nuna cewa ragewa za a yi an fahimta amma wani hadisin zai nuna cewa ba za a kwashe ba gaba ɗaya ba zai nuna ba domin an samu umarni daga wurin manzon Allah juzzu ku kwashe ahfu ku kwashe iyaka wannan hadisin yana nuna wani mataki na rage gashin baki domin rage gashin baki me mataki ne kayuka rage kaɗan kayuka kwashe da yawa an fahimta ana abinda manzon Allah ya yi yawa ne da yawa sai ya rage masa amma lafazin ahfu juzzu zai nuna cewa za ka iya kwashe da yawa musamman wannan aiki ne magalibi idan aikin manzon Allah da kaulinsa suka ci karo da juna a zahiri idan zai yi ahada su za a hada su idan ba zai yi ahada su ba za a gabatar da me kawali umarni da ya bayar shi za a yi shi to alai hain wannan yana daga cikin dalilan malikiya da shafi'iyya da sauran suna ganin cewa ba za a kwashe gashin baki gaba ɗaya ba balle kuma har za a ci za a aski kwashe gaba ɗaya makruhi ne in kuma aka aski gaba ɗaya malikiya haramun ne ma har Imam Malik yana cewa wanda yayi wannan alkali zai ladabtar da shi dan nan gaba kare saki amma inda sai zance na biyu suna ganin cewa a'a sunna shine a kwashe gaba daya wannan shine rayin hanabiya da mazhabar hanabila da wasu magabata hatta ma imam abu hanifa da almajiransa guna biyu suna ganin cewa kai abin da yafi ma a aski akasin me kaulin imam malik shi imam malik yana ganin cewa bai kamata a aski ba wasu ma daga cikin mabiyan mazhabarsa suka ce haramun ne amma gurin imam abu hanifa da almajiransa guda biyu abu yusuf da muhammad ibn al-hasan suna ganin cewa ai za a iya a aski askin ma yafi sun kama hujja da hadisai daga ciki lafazin wa ahfu ash-shawari wa ahfu al-ihfa suka ce al-istisal a kwashe abu gaba daya tun daga tushe haka nan juzzu ash-shawari al-jazz kwashe wa gaba daya haka yi nuna wa al-arabci haka nan a hadisin buhari yazo inhaku ash-shawari al-inhaq da hababba inhaq dinan kwashe wa gaba daya suka ce abinda zai nuna wannan mun karanta a baya lokacin da muka yi bayani akan kaciyar mace ni bayani cewa kaciyar mace al'ada ce ta larabawa musulunci ya zo ya tarar da shi ko manzon Allah ya bada shawara yadda za a yi ko to shine har yake wannan matar ashimmi wala tanhaqi ko wala tunhiki ki yanka sama sama kada me ki zurfafa wajen yankewa ki kwashe gaba daya to wannan yana nuna cewa in haq kwashe abu gaba daya to anan manzon Allah ke cewa in haqu shawarib ku kwashe ku yanke gaba daya saboda haka suka ce ya halatta abinda yafi shine ne a kwashe gaba daya in mazai yu ai aski an fahimta to shine suka ta tattaunawa tsakanin su su hanafiya suka ce hadisin da suke cewa qassu ash-shawarib qassu sharib ai abin nufi da wannan hadisin mai a kwashe gaba daya ake nufi an gane su malaman malikiya da shafi'iyya suka ce hadisai da suke cewa juzzu wa ahfu inhaqu abin nufi da wannan shine me a rage ba a kwashe gaba daya ba suka yi wa hadisan fassara bisa ga yadda suka fahimci a hadisan to shine wasu malamai a mazhabar malikiya suka ce zai yi ahada tsakanin hadisan guda biyu hadisan da suke cewa a kwashe gaba daya da hadisin da suke cewa a rage ta yaya suka ce abin da yake kusa da lebe wannan a kwashe gaba daya domin gefen lebe ya bayyana amma abin da yake sama da wannan a rage kada a kwashe gaba daya haba yanda wanda yake kusa da lebe nan saman nan in ma askewa za a yi ko yankewa za a yi a kwashe gaba daya domin gefen leben ya bayyana amma sama da wannan karkashin hanci da sauransu wannan a rage suka ci an hada tsakanin hadisan a guda biyu amma wallahu alam abinda zai bayyana idan aka duba hadisan nan gaba daya ba su ci karo da juna babu cin karo da juna an gane saboda haka ya halatta kowanne banda aski don wannan aski mafi yawan malamai ba su tafi akai ba an gane musamman kuma irin yadda imam malik ya tsawata akai kuma hadisan da suka zo ba su zo da lafazin askewa ba an fahimta sai dai suna nuna a kwashe gaba daya saboda haka ya halatta mutum isa al-makashi ya kwashe gashin bakinsa gaba daya an gane ko ya sa kilifa ake ta gome kilifa ko na masu abin nan babin ya kwashe gaba daya ko kuma ya rage sama sama ya bari duk ya halarta tunda hadisin sun zo wanda suke cewa a rage kaga wannan ragin nan suna ne mai fadi in ma ka rage kaɗan ko me ka kwashe gaba daya ihfa
ده الجز أخص من القص قصنا يرى الفادي ثم زعل يفدي معنا ما يفادي سندكم ما يزو يفدي معنا وانك باية الفادي كو أني إذن كاي باب مطلع شاسا ما إمام ابن القيم يكاو من غنما لما يقول دابيو ده جو جنسو أسكن زاز المعاد أما بيرجح كو النيبا فتوار لجنة دائمة كوميتي فتوانا قصة سعودية سكتي كو النيا حدد tunda hadisi sun zo gaba daya kowanne mutum yayi imma ya kwashe gashin gaba daya ko kuma ya rage wannan gurgudun bukata ne wani za'ani zaka bukaci ka kwashe gaba daya wani za'ani zaka bukaci ka dan rage shi amma kamar me ka bar gashi tunda kowanne manzo Allah a aikin sa ya tabbata kamar da ya rage gashin al-mugira kuma a kaulin sa ya tabbata yace qussu shawari kuma yace a kwashe gaba daya kowanne idan aka yi babu matsala babu damuwa kuma kowanne an samu daga sahabban manzon Allah an gane akwai wanda suka kwashe gemun su gaba daya daga cikin sahabban manzon Allah kamar da Imam Baihaqi ya kawo akwai wanda suka kwashe gashin bakin su gaba daya kuma akwai wanda suka rage su kwashe gaba daya ba ko saboda haka kowanne idan mutum yayi babu matsala wani sai ne suka bar gashin bakin su ba sa kwashewa kamar yadda Imam Tabarani ya rawaito a cikin Al-Mu'jam Al-Kabir suke cewa Sayyidina Umar idan wani abu ya bata masa rai yayin fushi sai kama gashin bakin sa yana murzawa gane saburi alama kenan yayi fushi kenan kin yana murzawa ma'ana bai kwashe gaba daya ba kenan akwai gashi kenan sai kama yana murzawa ma'ana kowa ya san cewa to kowa ya tsaya daga nesa Umar ya riga ya bata rai haka Imam Tabarani ta wasu kenan Mu'jam al-Kabir kuma Sheikh Nasiruddin Albani ke cewa isnadin sa sahihi kamar da yake a cikin littafin sa Adabu Zifar an gane amma aski mafi yawan malamai bas tafi a kai ba kuma cikin hadisan nan lafazin aski bai zo ba sai dai a cikin sunan al-kubra na Imam an-Nasa'i da ya kawo hadisin da yake lissafa khisal al-fitra mai hukun ya ce wa qassu sharib ya kawo da lafazin wa halqu sharib Imam Ibn Hajar ya kawo cikin Fathul Bari amma bai yi magana akan ingancin wannan riwaya ba an gane sai Sheikh Nasiruddin Albani a cikin Irwaul Galil da ya kawo magana Ibn Hajar yace Ibn riwaya daga An-Nasa'i yace na duba sunan An-Nasa'i As-Sughra banga wannan riwaya ba kila yana cikin As-Sunan Al-Kubra nai da alama malamai mai samu dama ya koma ya duba sunan kubra ba saboda haka bai yi magana kan ingancin wannan riwaya ba kuma ban ga daga cikin malamai wadanda suka ce aski ya halatta ko kwashewa ya halatta wanda ya kafa hujja da wannan riwaya ba saboda haka ai taka tsantsan kada mutum yayi aski ya kwashe gaba daya da almakashi ko da kalifa amma ya sa reza ko aska ya aski to abin da yafi kada mutum yayi wannan din ina fata an gane kuma Imam Shawkani shi ma ya karkata cewa kowanne idan mutum yayi babu laifi babban madogaran sa ita ce hadisan da suka zo babu cin karo a tsakaninsu kowanne akwai inda za a aiki da shi dangane da lokaci kuma a malikiyanci babu wani lokaci wanda ka idan ya kai bai kamata ka bari ya wuce ba babu haddi amma hadisin Anas ya nuna cewa bai kamata a bari ne ba ya wuce kwana 40 baka rage gashin bakinka ba an fahimta sai matsala ta gaba ko khasla ta gaba wa taqlimul azfari yanke farce azfar jam'u zuhur jam'i ne azfar me jam'in farce eh farata mutaakkid lakas kana so ku so ku da muryar ka fa ku kuma ka samu shakku eh to azfar jam'i ne yanke farce gani wannan ma yana daga cikin kisal al-fitra wannan ma sunna ce saboda ya zo a cikin hadisin da na Aisha ya zo a cikin hadisin Abu Hurairata ya zo a cikin hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda kuma hikima shine wato mutum kada ya dauki wata yiriki datti tsakanin farcensa da dan yatsarsa idan farce ya girma ba a yanke ba kaga wannan wato guri ne da kazanta da datti za su taru a gurin to shi yasa aka ce a yanke farce to ta malamai suke cewa wajen tsarki maki da za su samu matsala to ana so ruwa ya taba ko ina idan farcenka ya girma ta yadda ya wato datti suka taru a ƙarƙashin farcen kaga za su hana ruwa ya shiga wannan gurin to shi yasa aka ce yana da bisa hikima wato a yanke farce na farko dai mutum ya zamanto yana da wato mazhar dinsa ya zamanto yana da kyau sannan kuma ya samu ya zamanto yana da cikakkiyar halitta kuma ba kin gani idan farata suka girma amma abin mamaki za a ga yanzu musamman mata suna koyi da mata waɗanda suke ba musulmi ba suna barin farce ya girma ana gyarawa kamar wani kayan gabas ana gyarawa ana kula da shi ya girma ba kin gani kamar dabba an gane to shi yasa wasu malamai suke cewa wato a cikin kisalin fitran nan ana so a bambanta tsakanin mutum da dabba kaga dabba duk jikinsa gashi ne haka nan wajen farce na nasu yana da girma yana da tsawo to amma naka kada ka bari zaman duka kamar dabba haka nan gashin bakinka kada ka bari ka tara gashin baki ka zaman duka kamar dabba an fahimta ya zaman da akwai bambanci tsakaninka da dabba ka zaman to cikakken mutum to bai dace ba musulmi su yi wannan saboda kamanceceniya da wannan ba halin musulmi bane a tarihi an fahimta daga baya ne waɗannan suka shigo mata su bar farce ya girma suna koyi ne da mata waɗanda suke ba musulmi ba ban sani ba maza suna bari ko ba sa bari ba kuma su bari farce har ya girma to suna gani gayu ne ko to wannan rashin ladabi ne kuma rashin tsafta shi kuma kana ta wahalar da kanka saboda haka mutum ya riko da abin da addinin musulunci ya karantar da shi wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai malamin ke cewa wala hadda fi zalika babu iyaka akan wannan mana iyaka wajen lokaci kaza ne karka bar ya kai lokaci kaza baka yanke farshenka ba duk wannan asali ne a mazhabar malikiya duk wadannan abubuwa yanke farce da wato yanke gashin gaba da tsige gashin hammata da yanke gashi da ya rage gashin baki duk ba wai a malikiya babu wani lokaci kaza za ka yi gurgudan bukata amma hadisin Anas ya nuna cewa manzon Allah ya sa musu lokaci kada su bari ya wuce kwana 40 wa malakita wa yambaghi ta'ahuduha yana da kyau mutum ya zamanto yana lura da farcensa yana lura yana gani farcensa na girma sai ya yanke ya bari sai wani sa'a idan mutum bai hankali ba sai ka ji farcensa ya girma bai lura ya girma ba saboda shagala saboda haka mutum ya maida hankali yana lura da farcinsa yana girma ya yanke a farcinsa ta kuma yadda yake ba zai cutar da kansa ba domin yankewa gaba daya ta yadda idan hannunka yana ciwo shi ba a san wannan an gane malamai suna tattaunawa karkashin taklimul alfar din nan malamai fikihu ka san ba abin da suke bari komai suna tattaunawa to suke cewa in zaka yanke farcinka daga wanne hannu zaka fara kuma da wanne dan yatsa zaka fara suka ce zaka fara da yatsa na biyu sannan ka zo yatsa tsakiya sannan ka je babban dan yatsa sannan ka kai ka je yatsa ta farko karamar yatsa sannan ka dawo yatsa manuniya sannan kuma zaka je haka zaka yi wa hannunka da hagu musamman malaman Shafi'iyya da Hanabila su suka kawo wani an gane kuma sun kawo wato hadisai akan wannan amma hadisan ba su inganta ba hadisan ba su inganta ba ba inda suka kawo ba da karamin yatsa zaka fara ka zo na gaba da ita sai wanda yake bai yi da ita sai wanda yake bai yi da ita sai wanda yake bai yi da ita ba haka zaka yi ba zaka fara da wannan sannan ka zo nan ka zo nan sannan ka zo nan sannan ka zo zaka saba hadisin yake cewa man qassa azfarahu mukhalifan lam yara fi aynihi ramada duk mutumin da yake ya saba wajen yanke farcinsa ya saba tsakanin yatsunsa to ba zai ga ciwon ido ba Allah zai kare shi daga ciwon ido nan bayanta haka akwai dadi ko akwai dadi ai amma hadisi bai inganta ba hadisi bai inganta ba nan bayanta Imam An-Nawawi yake cewa batilun la asla lahu batil ne ba ta cikin hadisi ne ba ya da wani asali an fahimta sannan Imam As-Sakhawi yake cewa cikin al-maqasid al-hasana shi ma yana daga cikin manyan malaman hadisi kuma yana daga cikin malaman mazhabin Shafi'iyya yake cewa lam yathbut fi kayfiyatihi wala ta'yin yawmin lahu an annabi sallallahu alaihi wasallam shay'un yadda za a yanke farce za ka fara da yatsa kaza sannan ka je yatsa kaza yace babu abin da ya tabbata da gurbin manzon Allah haka ne kuma wajen rana yace rana za ya kamata ka yanke farcen ka malamin fuqaha suna cewa wasu ranar alhamis ke ta wasu ranar juma'a ya kamata ka yanke farcen ka shi ma ba wani hadisi da inganta a rawaito hadisai amma ba su inganta ba an gane har an kawo baitoci an rawaito baitoci daga sayyidina ali an dangana ga sayyidina ali akan yadda mutum zai yanke farcinsa to Imam Sakhawi yake cewa shi ma wannan din a fa batilun bai inganta ba daga sayyidina ali to amma zabar malaman mazhabar Shafi'iyya da Hanbaliya suka ce yin wannan mustahabi ne to Imam Ibn Daqiq al-Ayy yake cewa ka ce abu mustahabi yana buƙatar dalili na shari'a domin mustahabi hukunci ne na shari'a dama hukuncin shari'a guda biyar ne ba akwai wajibi akwai haram akwai makruh akwai mandub ko mustahabi sannan akwai mubah mustahabi ma nan kai akwai lada kenan ko ana so a shar'ance ana so kai zaka samu lada to yake babu dalili akan wannan ka wannan shine ra'ayin Shafi'iyya da ma Hanbaliya to shine Malikiya suka ce kamar yadda Imam An-Nafarawi ya kawo a cikin litafin sa Al-Fawakih wad-Dawani sharhin risala yake cewa wala yata'ayyanu usbu'un lil bad'i bihi babu wata ƴar yatsa ko wani ɗan yatsa da shi za a fara kowanne duk kowanne dan yatsa zaka fara ba sai yatsa na biyu ba ta biyu ba sannan ka je kaza sannan ka je kaza duk wannan ba haka za a yi ba amma duk daga malamai suka ce abin da ya kamata shine ka fara da yatsunka na hannun dama saboda umumin hadisin na Aisha kana annabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu atayammum manzo Allah yana son duk abin da zai yi aikin alkhairi abu mai kyau yana so manzo Allah yana so ne yafi son ya gabatar da ne hannun dama to shine Sheikh Uthaymeen yake cewa shi ma wannan ba za a takurawa mutane su yi ba amma idan mutum ya so ya yi zai gabatar da dama sai fara da wuce yatsa karama ka zo ta biyu ta uku ta hudu ta biyar in ka zo nan da wani za ka fara hannu hagu da babban dan yatsa sai ka zo wannan ka zo wannan ka zo wannan sai karama ta zama to karshe kaga ka kiyaye ni jinan ka fara daga dama har ka je hagu shi ma wannan ba za a takura wa mutane sai an yi haka ba amma idan mutum yana so ya kiyaye ya zama ya fara da dama sai fara da hannunsa na dama ya fara da karaman yatsa sannan wanda yake bai da ita sai ta uku ta huɗu ta biyar in ya zo hannu hagu sai fara da babban ɗan yatsa saboda me kiyaye wato gabatar da hannun dama kuma har wala yau malaman Shafi'i da Hanabila suka ce bayan mutum ya yanke farcinsa ana so ya aske ya wanke yatsunsa saboda mai nazafatin saboda tsaftacewa yana da kyau sai ka wanke hannunka idan baka yi ma ba ba za a ce ka bar sunna ko wani abu ba kuma suka ce yana da kyau mutum ya fara yanke farcinsa na hannu kafin ya je yanke farcinsa na kafafuwansa ka ji wannan ko a hankalce abu ne wanda yake hankali zai karba amma babu nasi akan wannan istihsan ne na malamai kuma idan ka kiyaye hakan ba zai zamanto da laifi ba an gane dangane lokaci an samu asar daga Abdullahi dan Umar an samu riwaya biyu riwaya ta farko wanda Imam Baihaqi ya rawaito duk juma'a yana yanke farcinsa saboda kila zuwa sallar juma'a saboda ana so a yi wanka mutum ya tsafta jikinsa ya sa turare ya sa riga mai kyau to riwaya da aka samu a cikin sunan Baihaqi duk juma'a yana yanke farcinsa a wata riwaya wanda Imam Bukhari ya rawaita a cikin Al-Adabul Mufrad duk sati biyu yana yanke farcinsa to me za a fahimta daga wannan gurgurdon bukata matuƙar ba su girma da yawa ba kun sa idan aka buƙaci ka yanke farcin ka bayan kwana uku ko bayan kwana biyar ko sati ko kwana goma kuma wannan ya bambanta daga mutane zuwa mutane kamar da yake wani gashinsa yana tsurowa da wuri gashinsa na girma da wuri haka farcinsa yana girma da wuri wani kuma farcinsa baya fitowa da wuri baya girma da wuri an gane to abin za ka yi gwargwadon bukata ba a so da ka bari ya girma ta yadda yake kowa ya gani ya farshenka ya girma ta yadda idan datti zai taru a karkashin abin da za ka lura shi ne mi yin girman da yake datti zai taru a gurin karkashin to wannan sai ka yanki an gane girman da idan ya girma datti zai iya ya taru a karkashin to bai kamata dama hikimar ita ce tsafta saboda haka sai ka yanki har wula daga cikin matsalolin da suke kawowa idan ka yanke farcenka ko kuma idan ka yanke gashin bakinka misali kuma idan ka rage gashin kanka shi yana da kyau ka je ka jefa cikin bola ko ka abin da fi kyau ka je ka binne kaga anan ga tsofaffi za ka galibi suke yi binne wa su gida ce ka binne ba ya da kyau kar ka bari to kaga akwai hadisai da suka zo akan wannan duk da cewa hadisan ba su inganta ba an gane har wala yau mazhabin Shafi'i da Hanabila suna ganin cewa mustahabbi ne idan mutum ya yanke farcin su abin da suka fadi a kasar nan ya tattara su ya binne su. Hadisi da yazo akan wannan bai inganta ba. Ibn Hajar Asqalani ke cewa fi sanadihi rawin majhul. Bai inganta ba. Haka nan Imam al-Iraqi ya rauna hadisi. Har wala an samu wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a binne abubuwa guda bakwai. Jin haila da kuma idan mutum hakarinsa ya kore ya kare idan mutum kaciya abinda aka yanka watan da aka fitar da farce da gashi da sauransu amma shi wannan hadisin bai inganta ba ban ambaci Hanafiya ba wannan ra'ayin Hanafiya ne da Shafi'iyya da Hanabila su uku suka ganin cewa abin da yafi kyau ka binne kada ka jefa cikin boda kuma kada ka bari a titi kamar da yake ɗan masu yankan farce suke yi suna bi sa yanke farcen mutane a gurin suke zubarwa ko su zubar kawai su yi gaba to su suna ganin bai kamata a yi haka ba an fahimta to amma hadisan ba su inganta ba Imam Ahmad bin Hanbal ya ce abin ne aka tambaye shi akwai abin da ka rawaito akan wannan ya ce a'a amma Ibn Umar yana yi haka yanki Imam Ahmad bin Hanbal kuma bai koro isnadin sa ba yace Ibn Umar yana yi ba kawo bai kawo isnadin ba shi Ibn Umar yana yi ka gane shi Imam Ahmad bin Hanbal da malaman Hanafi har wala sun kafa hujja da fadin Allah subhanahu wataala alam naj'al al-ardh kifata ahya'an wa amwata shin ba mu yanzu ba mu sanya kasa ta zamanto mai tarawa ba mai tattarawa ba mana ahya'an sanda mutane suke raye suna ban ƙasa ƙasa ce ta tattara su ta rike su wa amwata haka ne idan suka mutu ƙasa ce za ta rike su a cikinta saboda haka suka ce farshen kamar wani bangaren ka ne saboda haka ka tona rami ka binne ƙasar ta rike ta an fahimta istihadi ne istinbati ne an fahimta suka ce wani bangare na jikinka ya kamata ka binne shi kamar yadda yake misali yanzu idan aka yanke ma ɗan yatsa jefar da shi za ka yi akan titi ko idan mutum aka yanke masa hannu saboda misali kansa ko wata cuta ko wani abu aka yanke masa hannu jefarwa za a yi a gona binnewa za a yi suka ce saboda haka furce ma wani bangare ne jikinka saboda haka ka dan tona rami ka binne an fahimta ko dai ba mu ce mustahabi ba malamai na wannan zamani suka ce saboda hadisan ba su inganta ba to za a ce ya halatta ya halatta ba za mu ce in kai akwai lada ba amma ya halatta kai kuma in za a samu hakan ya fi da wannan ba zai kima lokaci ba amma abu da ba a so shi ne binne shirin dole ne in baka binne ba wani abu zai same ka domin daga cikin hadisi da aka samu wanda kuma inganta ba kada mutum a aske masa gashi ya jefar a kan titi kowa yake masa farce ya jefar a kan titi matsafa su dauka su yi tsafi da shi su yi wasa da shi kada matsafa su dauka su tsafa shi a gane ba wani hadisin bai inganta ba kuma ya tabbata cewa misali yanzu ka yanke farcenka ka san cewa wani zai dauka ya yi matsafi ko ya tsafi da shi me ya kamata ka yi ka binne kada ka bari dan bai kamata ka bari yayi wannan barnan ba amma ba nan hadisin ya inganta ba saboda musulunci bai yadda a bada dama a cutar da wani ko a yi barna ba to alai hal ya halatta idan ka yanke farcenka ko ka rige gashin bakinka ko ka aski ka binne gashin ka binne farcen da aka yanke ba dole bane kuma babu wani lada akan wani ya halatta an fahimta wannan shine ra'ayin Hanafiya da Shafi'iyya da Hanabila to shine malaman Hanafiya suka ce wa in alqahu fala ba'sa وإن ألقاه فلا بأس إما يزفر لفرسا وقاش لك ينكي أكن تيتي يزفر يتي فيسا فلا بأس بابك ومي أم فإنت الله سلام داسي دول هنا نورا مكا إني يدى ما لما أدين مسلم سكا دامولا سبينا كوما دوكوما وانا أدين بابا أبن دي بي سيدي كرن سنبن سيكي كوما أم بينا سيدي كرن سنبن سيكي أبن بذاك صابوا علم زامني با كما ثم علمين سكا سي ينكي فرشد أكتلنا سكا سي أما أمتينا فكين جهادي kada yanki gaba daya domin zai bukaci farci ko da yan kwance igiya ko ya daure igiya kada ka kwance gaba daya ya zama to tayi da ba za ka iya kai wani aiki ba in ana bugin jihadi an bayyana da sauran matsaloli da suka kawo wannan jama'a abin da muka kawo haka ya wadatar dobe muka ce duk abin da muka hawo suka kawo to karatun ba zai kare ba karatun ba zai kare ba muka ce duk abin da suka kawo za mu kawo karatun ba zai kare ba to shine malaka ke cewa fa hadhi khamsun min alfitra wadannan abubuwa guda biyar na fitra na sunna na tafarkin annabawa menene guda biyar din nan wanda malam ya kawo muka karanta su na farko me kaciya na biyu ba har Qur'ana aske gashin gaba sabu na uku nasul ibtayn tsige gashin hamata na hudu shine wanda muka karanta yau qasu sharif na biyar kuma shine taqlimul alfar wanda makaranta a yanzu sai ce wal khamsul ukhra guda saura guda biyar din namu guda goma yace ko yake ce al madmadatu fuskure baki wajen alwala kenan ko a gurin wasu malamai wajibi ne gurin wasu malamai a sunna ce kuma ibada ce har walayo kuma ta kunshi ko ya kunshi mai tsafta ka wanke bakinka kuskure baki har sau uku za ka yi wannan a wuni sau nawa sau biyar wannan na fara liki nan ba banda idan mutum ya yi alwala a don wata nafila ko wani abu sai ke cewa wuri sun shaku da shakar ruwa wannan yana daga cikin fitra wasu malamai suka ce sunna ne alwala wasu malamai suka ce wajibi ne wani sun shaƙar ruwa kuma a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Laqit ibn Sabira yake cewa da ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Laqit qultu ya rasulullah akhbirni anil wudu ka faɗa mun yadda zan yi alwala sai manzo Allah yace asbighil wudu ka cika alwalarka wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sa'iman ka gamsar wajen shakar ruwa sai fa in kana azumi ka ja ruwan shiga hancinka sosai sai din kana azumi dan kana azumin ka ja da yawa zai zo ya wuce me koshinka ko goranka amma in baka azumi ka ja sosai to shine aka yi bincike likitoci suka yi bincike menene sirri a cikin shakar ruwa sai suka gano akwai amfani ga kiwon lafiya yana kashe bacteria sannan kuma irin kura-kura da ke taruwa a hanci in ka sha shakar ruwa ka face sai sun fita an gani sun fita abubuwa da yawa na kiwon lafiya na amfani suka ce sun gudanar da bincike akan musulmi da waɗanda suke ba musulmi ba kamar da wani likita yake cewa sai aka tarar da waɗanda suke ba musulmi ba ba sa shakar ruwa ba sa alwala sai aka tarar da akwai ko virus ne ko menene abubuwa a hancinsu da aka zo aka gwada musulmi babu wannan sai aka samu tare da wasu musulmi sai aka gara bincike me yasa mafi yawan su ba su da wannan virus amma kadan daga cikin su suna da wannan me yasa a suka tambayi yanayin irin yadda suke shakar ruwa to sai aka fahimci cewa in sun zo suna shakar ruwa ba sa jan ruwan sosai to aka ce kuma in kuna shakar ruwa ku ja sosai sun koma suna jan ruwa bayan wani lokaci aka zo aka bincika wannan abin babu shi an fahimta na duk abin da musulunci yake maka sawawan ka gane hikimar baka gane hikimar ba akwai amfani a ciki akwai amfani a ciki to sai dai kawai karancin mai ciki ko kuma an yi bincike ba za a yi aiki da abin da aka karanta ba to Allah samu dace lokaci ya yi ko to ina ganin za mu bari wuri sun jawo insha Allah karatu mu na gaba sai mu fara da shi mu je ga harkar su gemu da aswaki da sauransu abinda muka bada zai zama daidai Allah ba mu darasa gaba daya abinda muka bada zama da kuskure Allah ya yafe mana gaba dayan mu Allah ya ba mu ilimin amfani Allah ya wazar mana da zama lafiya wannan kasa ta mu da sauran kasashen musulmi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك